ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته safiyar asabar 2 ga watan jumada al-ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan November shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 35 cikin jerin gidarsa daga littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaihi wannan littafi na Ibn Abi Asim daya ne daga cikin littafai muhimmai wanda suke madogara game da dauko aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ta salafiyya aqida ta annabi da sahabbai game da Allah madaukakin sarki game da sahabbai game da wato qur'ani da sauran abubuwan da suke na aqida idan ba manta ba muna ci gaba da bibiya wannan malami a inda yake ta kulla mana babuka wanda ke da alaka da kaddara imani da cewa Allah shi yake yin komai shike da ilimin komai shike zartar da komai babu abin da zai faru ba da zartawarsa ba mun karanta hadisi a darasi na baya game da istikhara wato baiwa Allah zabi a inda muka dan mishi dan sharhi wanda bai kai ya kawo ba na manta wata mas'ala da na ambata a cikin masail din kuma an mun tambihi akan ta daga baya shine ko ya halasta ayi addu'a istikharan bayan an gama sallah din da wani yare wanda ba larabci ba magana mafi dacewa da usul shine ya halasta mutum idan ya kasa yi da larabci zai iya fadan ma'anar addu'ar da wani yare da ya sauka gare shi babu laifi ga haka amma wannan bai nufin ko mutum ya shantake ya ce ba zai iya na larabcin ba idan ya samu kanshi a cikin damuwa ne ko kuma sabon shiga ne a usadanci ko a musulunci ko a koyan addini to kaga ba za a ce sai ya jira san da zai koyi larabci ya iya sannan zai yi addu'a ba za a ci haka ba kamar yadda ta sallah annabi ya koya wani sallah babu fatiha a ciki sai dai kawai la haula wala quwwata illa billah sai ya je ci gaba da koyan fatiha har ya iya ke za mu tashi a lamba hadisi na 431 inda nan ma zai magana akan wani abu da ke da alaka da kaddara har ila yau game da manta wani karatu na alqur'ani قال حدثنا السامي ابراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد ابن ابي لبابة عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقولن احدكم نسيت آية كيت وكيت فانه ليس هو نسيا ولكن نسيا وانا حديثي ني وانده يكي Muslim ma ya ruwaito shi hadisi ne tabbatacce isnadin shi sahihi dukkan mazajen shi mazaje ne na Bukhari da Muslim in banda wannan malamin na farko shine As-Sami Ibrahim ibn Hajjaj al-Basri shi kan Bukhari da Muslim basu ruwaito hadisin shi ba sai dai Imamun Nasa'i wannan malami ya rasu ne shekara ta 231 amma da kan Abdul Warith ibn Abdul Samad da Muhammad ibn Jihada zuwa har ƙarshen isnadin duka waɗannan mazajen sahihaini ne Muhammad ibn Jihada al-Audi al-Kufi daga cikin dalil jama'a ne ma haka Abu Lubaba wato Abda ibn Abi Lubaba al-Asadi Bukhari da Muslim da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa haka Shaqiq Abu Wa'il haka kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud dukkanin su mashahir ne cikin rijal Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wannan riwaya kamar yadda Ibn Mas'ud yake ba da labari Annabi ya ce la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku yaje yana cewa nasitu ayata kaita wa kaita na manta aya kaza da kaza na manta aya kaza da kaza fa innahu laysa huwa nasiya domin ba shine ya manta ba walakinahu nusiya an mantar da shi ne wannan ɗaya daga cikin ababan da suka bi a wannan babi kenan ma'ana in mutum ya ce nasiya kamar yana nufin ya yi watsi da alqur'ani kamar da Allah yake cewa ainihin wato nasullaha fa nasiyahum don haka ana gujewa mutum ya ambata wa kanshi wannan mummunar kalma yace ai ku na manta ayan nan to kaman wato yayi watsi yayi sakaci kaman yana ikirarin mugun aiki wa kansa nusiya wanda yazo da wannan siga ta mabniyul lil majhul da damma akan nunun da shadda akan sinun shine ma'ana wato an mantar da shi kamar da kuma wato wasu malamai suke fada kamar da al-Qurtubi ya fada a cikin sharhin shi na Muslim cewa a'a ma'anan nusiya uqiba an mishi wato ladabi an yi punishing din shi bi wuqu'in nisyani da aukuwan mantuwa din litafriqihi fi istizkarihi wa ta'khudihi saboda yayi sawarwari bai yi riko da alqur'anin sa wajen mu'ahada muraja'a da musaffa da sallar dare da addu'a da cin halas da kamewa daga alfasha da aiki da alqur'anin sai ya rike don ya saka ci da wani abu cikin wadannan sai ya manta to ya manta wa me ita uquba ce gare shi punishment ne ka zauna ka hada cakwani ka sha wahala ka ji ka manta me ki kawo a maka wannan punishment din shine saboda kai wasa da aiki da shi kai wasa da karanta shi kai wasa da karantar da shi kai wasa da zama kai tilawarsa kai wasa da tadabburi da kake da shi sai a mantar da kai shi a sannan ana iya kuma cewa nusiya din a ce ai shedan ne ya mantar da shi shedan ne ya mantar da shi kai danganta wannan aikin ga kansa an danganta tunawa da mantuwa ga bayi na Allah kamar yadda Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah kaga manzon Allah yake nan sallallahu alaihi wasallama da kansa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so haka annabi Musa da shi da abokin tafiyarsa inni nasitul huta wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkura kaga nan kuma an danganta mantuwa e zuwa ga shedan dukin ana yi dangantawa e zuwa ga kai ana yi dangantawa e zuwa ga shedan ana yi dangantawa e zuwa ga Allah duk ya tabbata kenan gashi alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan karanta wata aya sai ya ce zakkarani arhimahu rahimakallahu azkartani ayata kaita wa kaita kuntu asqatuha ka tunasar da ni aya kaza da kaza wanda da ta fada a cikin tilawata yana cikin bukhari sa bukhari babi babu nisyanil qur'an wa hal yaqulu nasitu ayata kaza wa kaza ko ya halasta mutun yace haka sai ga wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji mutun yana karanta alqur'ani yace rahimakallahu azkartani ayata kaza wa kaza ya kawo kuma hadisin mali ahadikum me yasa dayan ku ya kula nasitu kaza wa kaza shine hadisin Aisha kenan wannan da ake magana anan al-Imam Ibn Battalin ya mushi sharhi ina ganin babu laifi mu karanta wannan sharhin daga ita ce ne ko mai fa'ida kwarai da gaske za mu karanta shi insha Allah dan haka asali dai kada dayan ku ya dinga cewa na manta aya kaza da kaza sai dai yace an mantar da ni kar yace na manta domin shi Qur'ani kamar yadda muka gani sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana da saurin warwarewa fiye da dabbobi da suke daura a cikin wato madaurarsu to kenan uquba ce ake wa mutum idan yayi wasa da alqur'anin sa bai tsaya ya rike shi ba kar mu manta shi mala ya kawo mana wannan hadisin ne anan don na mana cewa hatta tilawa da kake iyawa ka manta ba yin kanka bane kaddara ce shi duk abu ne ke sai fita mana da shi kenan kama bari mu ji abin da Ibn Battali yake faɗa saboda wannan ta tabbata da take a cikin wannan wurin da safan nan da nazo ina so in duba littafin Ibn Battalin sai naga yayi nisa wato tafsir abin nan sharhin Bukhari din yana nan a sama kuma Mala Aliyu mai library baya kusa sai naga to bari mu amfani da soft copy inda dai dishi din ne dai mu ji me ake faɗa in yaso daga baya sai a koma a duba asalin littafin har yanzu ni na fi gane wa littafi na gargajiya wato takarda da bakin tawada din nan har yanzu ya fi zama a cikin kwalata cewa shine littafi na ganin na zama old school kenan ko na zama old school har yanzu to gashi inda Imam al-Bukhari yake cewa babu nisyanil qur'an yana cikin juz'i na 10 ne na sharhi Ibn Battal babu nisyanul qur'an nasitu ayata kaza wa kaza wa qaulullahi azza wa jalla sanuqri'uka fala tansa a farko suratul a'la Ibn Battal yake cewa fihi a cikin wannan babi hadisu Aisha sami'a annabi sallallahu alaihi wasallama rajulan yaqra'u fil masjid fa qala yarhamukallahu laqad adhkarta يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا الله يساك مشد الخير ياتنا من آية كذا بكتكين سورة كذا ددا نمن تاتا وفيه أتشيكما أكوي عبد الله حديث عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأهدكم يقول نسيت آية كيتا وكيتا بل أبند ذي يتشي أنسيت يتشي نسيا بل هو نسيا قال المؤلف سي مالمي لتافي ابن بطال yake cewa kan nadaka alquran bi idafati nisyani ila alabd qurani ya danganta mantuwa zuwa ga bawa fi qawlihi a cikin fadin sa sanu quriuka falatan sa zamu karantar da kai da sanu ba za ka manta ba wa shahida kaga kenan kai kake mantawa falatan sa amma ba za ka manta wannan ba shafin ta yi zama ba irin naka bane amma dai shafi 203 anan in ka duba babin zaka duba kai babi na 51 babu nisyanul qur'an wa hal yaqulu nasitu ko nasitu ayata kaza wa kaza yace kad nadaqal qur'anu bi dafati nisyani ila al-abdi fi qawlihi sanuqul qur'an sa wa shahida dhalika bi sidqin hadithu aisha annahu sallallahu alaihi wasallam qala يرحمه الله لقد أذكرني kaga da yace ya tuna mun ya tabbata da wannan kenan ayatu kaza wa kaza asqatuhunna min surati kaza fa adafa al-isqata ila nafsi kaga ya danganta fadarwan ga kansa wal isqatu huwa an-nisyanu bi ainihi shine dai mantuwa din wa hadisu abdullahi khilafu zalika hadisu abdullahi shi kuma yazo da sabani haka cewa la ma li ahadukum yaqulu me yasa dayan ku zai dinga cewa nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya fastahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yudifa an-nisyana ila khaliqihi alladhi huwa Allah ta'ala kaga wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yafi dacewa yafi son a danganta mantuwar zuwa ga Allah wanda shine mahalicin wannan aiki wa qad jaa fil qur'ani an musa annahu adafa nisyana maratan ila nafsihi maratan ila shaytan shi kuma dan musa wani lokaci ya danganta ga kansa wani lokaci kuma ya danganta ga shaytan da yace inni nasitu huta wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama inni la ansa aw unsa ni nakan manta ko a mantar da ni yani anni la ansa aw yunsini rabbi ko kuma Allah ya mantar da ni fana saban nisyana maratan ila nafsihi maratan ila Allah ta'ala kaga lokaci yace shi yake mantawa wani lokaci kuma Allah yake mantar da shi yace hadha ala qawli man lam yaj'al qawluhu inni la ansa aw unsa shakka min al muhaddisi fi ayi kalimatayn qala ga wanda ba su dauka cewa shakku ne yazo ga malamin ba wa qala wa huwa qawlu isa ibn dinar wa laysa fi shay'in min dhalika ikhtilafun wa la tadadun fil ma'na babu wani sabani لأن لكل إضافة منهما معنى صحيحا في كلام العرب ده نسيا ده أنسيا كون ده معنش فمن أضاف النسيان إلى الله فلأنه خالقه وخالق الأفعال كلها إذن ده كذا أنشي الله يا منتر تو أنا دنجن تأبن زواج الله محل تشمن توا محل تشمكم الدكة وانا أيك ومن نسبه إلى نفسي وان ده تشمكم أنا منتر فلأن النسيان فعل منه zan aiki shine mudafun ilayhi ana danganta zuwa gare shi min jati liktisabi wa tasarruf ta hanyar shi ya farar da aikin shi ya juya aikin wa man nasabahu ila shaytan na uku kuma wanda ya danganta yace shaytan ya mantar da ni fa bi ma'ana alwaswasa fi suduri wato shaytan ne ya samu waswasi ya rikirkita mini kirjina wa hadisul anfusi ya sa mini tatabirza a cikin zuciyata mimma ja'ala Allahu lish-shaytani min as-sultani ala hadhihi al-waswasa abinda Allah ya baiwa shaytan daman ya sawa mutane waswasi ya rikita musu kwakwale da zakata fali kulli idafati minha wajhun sahihun cewa Allah ya mantar da ni shaytan ya mantar da ni na manta da kaina kowanne da ma'anar shi kuma da fuskar sa wa inna ma arada sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wallahu alam. Abinda annabi yake nufi ma li ahadin yaqulu nasitu kaza wa kaza, annabi yana nufin an yujriya ala alsinil ibadi nisbatal af'ali ila bari'iha wa khaliqiha. Annabi ya zaba a dinga gudanarwa bakin mutane ya saba wa danganta aiki zuwa ga Allah mahalicce shi, yafi gasgata tauhidi da imanus. Ko mun gani wa huwa aula, wannan yafi dacewa min nisbatin af'ali ila muktasibiha, fiye da danganta su ga masu yin aikin mu mutane kenan. Wa fa inna sabaha ila muktasibiha fa jaizun, in an danganta shi zuwa ga wanda ya aikata babu komai, bi dalilin kitabi was sunna, da dalilin alqurani da sunna. To kaga irin wannan shine abin da fadaran nan, hukuntuna da hadisin ka karanta shi ko aya kakka ce bari ka fassara da kanka, kuma ka ji meye masana wannan fannin suka fada. In ba ka ba daga rin zaka fara tunanin cewa ai suna karo da juna, ai akwai sabani, ko ka ji kawo da wata fassara wanda zaka zo daga baya kana jin kunya yaran islamiya suna maka dariya. Da haka kowanne akwai wajihinsa, kowanne akwai ma'anarsa, amma dai kamar yadda na ƙara ambata shine shi ibnu abi asim yana magana ne akan kaddara, shi yasa ya kawo wannan. Qala abubakar, malam abubakar dan gidan abu asim yace, dan gidan ibnu abi asim yace, watarakana ahaditha, bayan wannan dogon abun nan din da ya fa yace mun bar wasu hadisi da dama fi kitabil fitani, wanda suka shafi babuka na fitintunu, wa fi kutubin ghairi zalika, da wasu babuka daban-daban, mimma yadkhulu fil qadari, wanda kaddara akwai mas'ala ta kaddara akan su, wato duk wani abun da ya ta kawo mabambanta ya maban maka wasu, wai ya takaita ne. Sai kuma dai sake tunoni da zai rufe babun, sai sake tunoni hadisi yace, wa da sanal muqaddimi qala da sanal aglab ibn tamimin qala da sanal mu'alla ibn ziyadin an muawiyah ibn qurra an ma'qil ibn yasarin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati la taraluhuma shafa'ati sultanun zalumun ghashumun wa ghalin fid dini yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum. Zai kare ne da wa'azi kenan, dai kare ga masu inkarin kaddara. Yace malam muqaddimi wato Muhammad da Abubakar ya ba mu hadisi daga Al-Aglab ibn Tamim al-Kindi, wani mai rauni ne wannan. Wannan hadisin in za a yi tunawa ya gabata a baya a lamba hadisi na 387. Yace an Muawiyah ibn Qurra, daga Muawiyah dan Qurra dan Iyas dan Hilal, wani babban malami din nan cikin alƙalai, an Ma'qil ibn Yasari, daga Ma'qil dan Yasari al-Muzani, an annabi sallallahu alaihi wasallama, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun tsallake wancan Mu'alla ibn Ziyad, ko ana ce mishi al-Qirdausi, Mu'alla ibn Ziyad Abu al-Hasan al-Qirdausi, ya da hadisi a cikin Sahih Muslim da al-Kutubul Arba'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya yake cewa sinfani min ummati, nau'in mutane biyu a cikin al'ummata, la tanaluhuma shafa'ati, ceto na baya riskar su, ya Allah kaka samu a cikin su. Na daya annabi ce sultanun, shugaba, zalumun, mugu macuci, ghashumun, mai dacin hali. Ghashum shine jafin, ghalibul qalbi, qasil lisani, anifun, shadidun, haka suka fasara. Suka ce inji mai faidul qadir, yace shine jafun, mai bushashshiyar zuciya, mai bushashshen hali, mara imani, mara tausayi, ghalizul qalbi, mai zuciya take ta riga ta bushe, bai da imani, bai da tausayi, bai san daga kafa ba, jaful qal, zuciyar shi a bushe take, zu'unfin wa shidda, wanda yake da tsanani a wajen magana, da tsanani a wajen aiki, bai tausayin talakawa, bai tausayin marasa karfi, bai tausayin al'ummarsa. Duk wani shugaba da ya siffanta da irin wannan siffa, to ya jira ranar alkiyama, annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce al'umma kusan gabaki dayanta, amma za a ware azzalumin shugabanni a ce ban da su, wanda duk abin da zai yi a cikin mulkinsa babu abin da yake so ya illa ya kuntata wa al'umma. Kawai shi dai in ya biya buƙatarsa, to ko da al'umma ta shiga cikin kunci ba ruwan shi, to wannan da shi annabi yake. Da haka duk masu shugabanci sai su san wannan, tun daga kan monitan aji har zuwa shugaban ƙasa. Kanka ce a wannan da gwamnatin jiha kaza aiki, a kai ma kana iya shiga ciki, ko a cikin gidanka kana wannan zalunci, ko a cikin ƙungiyarku ta yanke kana fi da aka baka sakatare kana yin wannan, ko a cikin ƙungiyarku ta tsofin ɗaliban GSS Gusau, duk ba ana yin ƙungiyoyi ko ina ba, ko a cikin 'yan agaji, ko kai ne director ko HOD ko principal ko wani shugaban wata ma'aikata ko an baka shugabancin wata kungiya ko an tura ku ma'aikatan lafiya ku je kauye kaza ku kai agaji kai ne shugaban wannan team din kai zalunci ka zama azzalimi macinci aka ce a ai wannan da gwamnati na aiki mai rusa gidajen mutane ko mai ƙara haraji ko mai kwace motocin mutane ko da ƴan karota ake kai ma da kai a ciki yau ya kamata kowa ka fara tunanin kanka ne kai tukunna ka tsira kaka dinga kallon wani in ka tsira ka gama ba dole sai ko ya tsira ba kai dai ka samu ka tsira amma ka san da an faɗi wannan hadisin mutane sai su tsallaka kansu su fara tunanin wasu to kai ne baka ci more hadisin ba kenan har yanzu wani ma sai ya sa ya ce ai ai mun ce ma da wani aiki tun dai ban ce da kowa aiki ba da shugaba azzalimi annabi ya ce wa ghalin fi ddin da mai wuce iyaka a addinin sa shine ba kaddare din mai kare ta kaddara ko wanda yake ba murji'i duk wanda yake da tsanani a cikin wata aqida mummuna yace yashhadu alaihim annabi ya musu mummunan shaida wa yatabarra'u minhum zai musu mummunan shaida a ranar alkiyama zai mai ko yace ce su sai ce ga sunan azzalimai ne ga sunan masu mummuna aqida ne wa yatabarra'u minhum zai ce ba ni ba su duk abin da ya kama na azaba gurgurdan zanubin su a je ai musu me kun zai ce ci sauraron al'umma su kuma wadannan yashhadu alaihim ay yashhadu diddahum wa yatabarra'u minhum na fata mun gane to da wannan mallan ya cike babukan sa da yayi magana akan hadisan kaddara wanda yake tayin su tuntuni yake ta fadan maganganu akan su kala daban-daban yayi magana akan azalu yayi magana akan wato alqalami yayi magana akan bata bayan shiriya yayi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abu uku yayi magana akan as-safar wal adwa inkarin abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba a cikin addu'ar ta a wajen cin imani da kaddara ina jin fa mun karanta hadisi jama'a sun kusa 150 a wannan babu ya ta kawowa har da kyarma muke gane meye wajehin alaka su da kaddara ko to Allah da ya taimake mu mun ga bayan su wadannan hadisi mun ga iyakansu Allah ya sa mu dace sai mu ce kamar da mala yace babun fi dhikri mas'alatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaraka wa ta'ala ladhatan nadri ila wajhihi wa shauqan ila liqa'ihi wa du'a'i bihi wa du'a'i yace babun dake magana akan ambatan roko addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga Allah ubangijin sa madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga Allah ubangiji madaukakin sarki ya roki Allah mene ladhatan nadri ila wajhihi cewa Allah ka bani dadin kallon fuskarka wa shauqan ila liqa'ihi cewa Allah ka sanya mini kwadayin san ganinka wa du'a bihi da kuma bayani akan cewa a dinga yin wannan addu'a qala dasana abubakar ibn abi shayba qala dasana muawiyah ibn hisham an sharikin an abi hashim an abi mijlaz an qais ibn abbad an ammar ibn yasir zakara du'a annabi sallallahu alaihi wasallam zakara du'an سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم واسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك مالك اركوا حديثي ته hanyar malamin sa da yasa baka mana hadisin sa shine Abubakar dan gidan Abu Shayba zuwa ga Muawiyah dan Hisham al-Tabi'i babban malami ne Muawiyah dan Hisham al-Qassar ne wannan al-Kufi wanda yana daga cikin masu hadisi a cikin Muslim da Al-Arba'a ya rushika ta 205 zuwa ga Shariq ibn Abdullah Al-Qadi kenan wanda yana hadisi a cikin Muslim da Arba'a shima da Bukhari ta'alikan an Abi Hashim Ar-Rummani shine Yahya ibn Dinar Al-Wasiti kenan shi kuma ya rusa a shika ta 122 an Abi Mijlaz daga Lahiq ibn Humayd ibn Sa'id al-Basri Abu Mijlaz shima tabi'i ne ya rasu a shekara ta 106 zuwa ga Qais ibn Abbad wanda shima tabi'i ne babba rasuwarsa shekara ta 81 zuwa ga Ammar dan Yasir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Ammar yace aka ce ya ambaci wata addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta yace annabi yana cewa Allahumma ya Allah wa as'aluka ladhatal aishi ina roƙonka ka bani jin dadin rayuwa ba'adal mauti bayan mutuwa waladatan nadri ila wajhika Allah ka bani jin dadin kallon fuskarka wa shauqan ila liqa'ika, Allah ina roƙonka ka samu kwadayin gamuwa da kai. Qala dasana Abu Rabi', qala dasana Hammad ibn Zaid an Ata ibn Sa'ibi an abihi anna Ammaran an Ammarin zakara du'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ladhata an-nadri ila wajhika wash-shauqa ila liqa'ik. Wannan kuma ta hanyar Abu Rabi' az-Zahrani al-Ataki kenan zuwa ga Hammad ibn Zaid ibn Dinar an Ata ibn Sa'ib al-Kufi babban malami wanda ya samu ikhtilafi da ƙarshen rayuwarsa amma ya tabbata kamar yadda Abu Hatim yake faɗa cewa sami'a minhu Hammadun qabla al-ikhtilat ya rasu a shekara ta 134 shi Ata ibn Sa'ib daga babansa an abihi daga babansa shine As-Sa'ib ibn Malik Abu Zaidin kenan an Ammarin daga Ammar dan Yasir radiyallahu anhu Ammar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa as'aluka ladhatan nadri a cikin addu'a Annabi yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani jin dadin kallon fuskarka ladhatan nadri ila wajhika wa shauqa ila liqa'ik. To kaga nan ba ambaci wancan ba yana takaita riwayar ne. Abinda yake nufi da ladhatul aishi ba'dal maut, al-aishi ba'dal maut wato rayuwa ta bayan mutuwa, wato ta hanyar kamar yadda wato mai fadi kare yake cewa bi raf'i ruhi ila manazil su'ada wa maqamatil muqarrabi. Allah ina roƙonka ka bani jin dadin rayuwar bayan mutuwa ta hanyar a ɗaukaka ruhina zuwa ga masauki na mutanen kirki, a ɗaukaka darajata zuwa ga masauki na makusanta Allah, sannan a faɗaɗa kabarina kar ya ƙuntata, a mai da shi wata fadama cikin fadamun aljanna, kai ya zama wata wato wani lungu cikin lungunan gidan wuta. Shine al-aish bardal aishi ba'dal mamat, domin duk wannan rayuwar da ake idan mutum bai samu wata rayuwa mai daɗi a bayanta ba to yayi asarar duk wani daɗi da ya ji a wannan duniya. Wannan mata'un qalil din. Sannan shi kuma was'aluka nazara ila wajhika, wato ina roƙonka ka bani wato alfarmar jin daɗin kallon fuskarka, wato gamuwa da Allah kenan. Kuma da Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, Allah ka sanya mu a cikin su fuskoki su zama masu haske saboda sun kalli Allah ubangijin su. Wa shauqa ila liqa'ik, kuma Allah ka samu kwadayin san ganinka, domin shi kanshi kwadayin san gamuwa da Allah na nuna abin nan, wato na nuna imani ne. Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a, wanda yake cikin Bukhari, wanda ke san gamuwa da Allah, Allah na san gamuwa da shi. Maƙiya Allah, kafirai batattu fasikai su ne suke kin gamuwa da Allah, ba sa san gamuwa da Allah, suna kin su mutu, ba sa san a yi musu maganar mutuwa saboda kar su gamu da Allah. Shi ko Allah wato al-wadud ne, mai ƙauna ne ga ainihin bayinsa na ƙwarai, da haka Allah shi ba abin tsoro ne ta hanyar tsoro na a guje masa ba, a'a ana tsoron Allah ne ta hanyar kar a saba masa saboda kada ya kama ka da laifinka, amma ba wai tsoro irin yadda kake tsoron Allah ya zama kamar yadda kake tsoron wata dabba mai zalunci ba, kamar zaki ko kura. Allah baya zalunci, Allah yana ƙauna ne, al-wadud yana daga cikin sunayen Allah, mai ƙauna, ƙaunar da yake jan maƙaunatansa a jika kuma ya musu alfarma. Kamar yadda aka tambayi wani cikin bayin Allah, cikin bayi masu bauta, aka ce kaifa asbata al-yawma, sai ya ce asbatu baina ni'matai rabbi al-wadud, na wayi gari cikin ni'ima guda biyu na Allah ubangijina da yake kaunata, yace baina dhunubin sataraha anni hatta la uwa biha, gashi na tafka laifuka da kurakurai da zanubai amma Allah ya ɓoye su, Allah bai bar kowa ya gani ba ballantana. Mutane ta zagi na cewa ashe munafiki ne ko makareci ne ko mai saban Allah ne ko batacci. Yace wa baina rahmatin wa maghfiratin a'adda hali, yace da kuma rahama da gafarar da ya mun alƙawarin cewa na tuba zai muku, haka Allah yake. Shi sa Allah madaukakin sarki sai ka yi laifi kuma ya gayyace ka ya ce to ka tuba mana, qul ya ibadal ladina asrafu ala fusihim la taqrabu min rahmatillah, ga sunan da yawa mun karanta a baya ire-iren wadannan. So da haka Allah al-wadud ne, sai ya gafarta maka zinubanka, kuma ya maka alfarma da ka ji kana son gamuwa da shi, duk da kai masa laifuffuka, shine wa shauqa ila liqa'ika. Wannan hadisin shi ma ya gabata a baya, mun karanta shi a lamba hadisi na 134. Qala hadathana Muhammad ibn Auf, hadathana Abu al-Mughira, hadathana Abu Bakr ibn Abi Maryam, an Damra ibn Habib, an Abi Darda, an Zaid ibn Thabit, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamahu du'aan wa amarahu an yata'ahada wa yata'ahada bihi ahla, allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa barda al-'aysh ba'da al-maut wa ladhata an-nadhri ila wajhik wa shawqan ila liqa'ik. Wannan kuma ya hanso shi ta hanyar Muhammad ibn Auf ibn Sufyan at-Ta'i. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin sa cikin kutubus sita, kadai nake da hadisi, sai kuma al-Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa Ishratun Nisa, sai kuma yace daga Abu al-Mughira shi kuma wato Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani kenan, yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Maryam. To wannan isnadi ya samu matsala anan, saboda Abu Bakar ibn Abi Maryam yana da matsala ta ikhtilati, amma kaga hadisin na da shahidi da ya gabata wacce riwaya ta ata dan Sa'iba. Sannan yace an Damra ibn Habib, wato Damra ibn Habib ibn Suhaib az-Zubaydi az-Zabidi amin al-Himsi, daga cikin rijalu al-arba'a, an Abi Darda, daga Abu Darda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an Zaid ibn Thabit, shi ma rawaito daga sahabi dan uwansa Zaid dan Thabit, anna nabiy sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allamahu du'aan, ya koya masa wata addu'a, wa amarahu an yata'ahada, nabi sallallahu alaihi wasallama yace dinga yawaita tuna wannan addu'a yana yinta, wa yata'ahada bihi ahla, kuma ya koya ma iyalansa su dinga yi. Dama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutum daya da abu, ya umarci duk duniya ne, zaka kowa ma sai je haka. Annabi ya umarce ka kenan da ka kiyaye wannan addu'a, ka dinga yinta, kuma ka koya wa iyalanka su dinga yi, ya kai musulmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka dinga cewa Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa barda al-'aysh ba'da al-maut wa ladhata an-nadhri ila wajhika wa shawqan ila liqa'ika. Wannan riwaya sahihiya ce, ba ta da matsala ko kadan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta a cikin musnadin sa, haka nan Al-Lalaka'i a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahlus Sunnah wal Jama'a, da wani ƙari ma a da ta fa haka tsayi. To cewa dai ar-riba ba'da al-qada, Allah ka bani yadda da kaddararka bayan ka hukunta ta, shine abinda muka sha fada a wannan karatun. Hadarin da ke cikin mutane su danga zargin Allah cewa me yasa Allah zai musu kaza, me yasa Allah zai jarabce su da kaza, me yasa Allah bai musu irin abin da yawa ne, ko irin baiwar da yawa ne, ko alfarmar da yawa ne ba, wannan tuhumar kaddara ne, tuhuma ne na kaddara, kuma nuna rashin yadda da abin da Allah ya kaddara maka ne, babban mataki ne na tabewa. Ya zo a cikin hadisin al-Imam Ibn Abi Shayba da isnadi tabbatacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tattahim Allah fi qada'ihi wa qadarihi. Wani mutum ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya manzo Allah ka mun wasiya da abin da zai amfane ni, yace to karka dinga tuhuma Allah akan hukunci da kaddararsa, da abin da Allah ya kaddara karka tume shi kace me yasa Allah yayi kaza, me yasa Allah bai yi kaza ba. Yanzu kaman karatu da muka yi ran nan game da cewa ranar alkiyama, ai mun kan da shakin tafin nan ne ko, ranar alkiyama da kurame da bebaye da mahaukata za a tada su a yi musu taklifi a wajen kuma yi musu hukunci. To sai wani ya bugo min waya ce me yasa za a yi musu haka, bayan an ce an ɗauke musu alƙaluma. Sai to ai wanda ya ce an ɗauke musu alƙaluma, haka ke wannan kuma bakin kuma shi ke za a musu haka, duka annabi ne ya faɗa kuma duka ya tabbata. Kuma ɗauke musu alƙaluma ana nufin abinda suka yi a nan duniya, ba da shi za a musu hukunci ba, ba a ce shi kenan sun sha gaban za ba, ba a ce haka ba a cikin hadisi. Ta ce kuma ina maka nasiha ka kiyayi yi wa hadisi ya wannan karan tsaye, ka kiyaya. Mutane suna ganin kawai wai za su iya faɗan magana su gara ma akan hadisai, kawai abinda yake theoretical knowledge, abinda ka riga ka sani ne. To in ka ji wani sabo sai ka ga cewa bai kamata ai wannan sabon ya zama akwai shi ba inda a ce wannan din ka fara sani cewa ranar alkiyama za a yi mahaukata da kurame da bebaye wannan hukuncin daga baya sai ka ji hukuncin cewa ya an ce rufiatul aqlamu an salasin dole sai ka ce me yasa za a ce kuma bayan an ce za mu su hukunci ko mun gane wato mutum kawai yana ginawa ne akan abin da ya riga ya sani a ka zama kana da saukin mu'amalantar zuciyarka wajen gane na su shi Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to alal aini war ra's hadisan ba sa karo kwata kwata mahaukaci a rayuwar shi ta duniya bai yin azumi bai yin sallah wani ma yana zagin mutane wani ya tafi tsirara wani ya sha wiwi to yadda kai mai hankali in kai waɗannan duka za a auta maka zunubi to shi ba za a rubuta mishi ba amma ba wai an ce shi kenan za a cika littafin ladan shi ba kamar da aka ce mai bacci idan yana cikin bacci ba za a rubuta mishi ba amma in ya farka fa an rubuta mishi abin da ya ci gaba da yi da garan to sai kuma wani hadisi ya nuna cewa to idan an je lahira kuma ga yadda ra'ayi da su to me karo a cikin wannan wanda ya faɗi yadda ra'ayi da su a duniya wannan kuma ya faɗi yadda ra'ayi da su a lahira khalas amma mutanenmu saboda mutum da zaran bai fahimci hadisi ba abin da yake so kawai shine ai kokari a juya hadisin ya dace da fahimtarsa sai mutum ya ce to ni dai gaskiya wannan hadisin ban gane shi ba mallam ina so a mun wani ƙarin bayani me ƙarin bayani da kake nema ƙarin bayani a wurin shine a san yanda za a yi ko yaya za a yi a tankwada hadisin a murguda shi ya bi san ranshi wannan shine abin da mutane suke tunani to ba a haka ba ilimi bane wannan dan haka ar-ridha bil qada shine wato mutun ya amince da duk abinda Allah ya tsaga mishi na rayuwa na arziki na jarabawa na fitina na dukiya duk abinda Allah ya tsaga ya baka to kai imani da shi ka gaskata ka yadda kuma za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari yayi iyayen sa sabai su fahimci wannan domin dan adam adabiyar mu a lokacin da na shiga jarabawa to zan fara ta nan gaskiya ni fa ba kyauta mun bane ba kyauta mun ba dan me yasa dukkan mutanen lafiya ni ban da lafiya ko dukkan mutanen suna da wadata suna abin da suke yi ni ban da wadata suna da abinci suna da iyali dan me yasa ni zan rasa miji duk kawaye na sun yi aure shekaruna 38 har yanzu ban yi aure ba sai in ga cewa ni gaskiya to ba dai a cewa dai amma dai kai da Allah ni dai ba amma adalci ba zuciya ta dinga rayawa mutum haka ko bai so ya fada karara mara lafiya in ya ga masu lafiya na kasashe in ya ga marasa na kasa matalauci in ya ga mawadata mara abin hannu in ya ga masu shi mara ilimi in ya ga me shi ko mun gane kamar yadda suka ce la yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba dan me za a fi san yusufu fiye da mu to aka dan adam yana da wannan tendency din shi sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga wata mara lafiya ummul ala kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito daga cikin abin da yakan faɗa wa mara lafiya bayan mai addu'a sai Annabi ya ce ina miki bishara bai ce kai ai gaskiya jiki ya tsananta subhanallahi Allah shi kyauta kai jama'a ai ana fama da cututtuka wallahi kaga dai mara lafiya ka ƙara sa mishi wani ka ƙara demoralizing din sa sai Annabi ya ce mata ina miki bishara da cewa Allah yayi alƙawarin kankar zunuban duk wanda Allah ya jarce shi da rashin lafiya to sai dan ji wani dan ƙarfin jiki haka ko mun gane sai ya ji to alhamdulillah shi rashin lafiyar nan ma ta da wani alfanu amma kace kai ciwon hanta subhanallahi ai sai dai a jira lokaci kai ai wani ma da aka kai shi ijibci ma wala dawo da shi akai shikenan a lokacin ma sai ya ji kawai rabin numfashin shi ma ya fita ma sai kawai yayi shiru kamar ya mutu ma yana jira kawai jin mala'ika ya karɓar shi Allah shi kyauta to malamai su yi magana sosai akan wannan ainihin wato mas'ala ba ma tsawaitawa ne saboda yanayin karatun amma dai wannan shine abin lura wal aishu ba'd al maut wal ladhat an nazari ila wajhika wa shauqa ila liqa'ika qala hadathana amr ibn usmana qala hadathana abi am muhammad ibn muhajir an ibn halbas an ummi dardai an fadala ibn ubayd kana yaqulu wannan kuma daga Amr ibn Usman ibn Sa'id ibn Kathir daga baban shi Usman ibn Sa'id daga Muhammad ibn Muhajir daga Ibn Halbas shine Yunus ibn Maisara ibn Halbas al-Himyari mu mutu hadisin shi a can baya dan uwan wasu mutane guda biyu Ayyub da kuma Yazid ibn Maisara su uku ne da Yazidu da Yunusa da kuma Ayyuba dukkanin su abna Umaisara ne shi wannan makahu ne a amane makahu ne Allah ya gafarta musu gaba daya to shine yake riwaya daga ummu dardai as-sughra kenan ko kamar da muka ambata daga fadala ibnu ubaidin yake cewa kana yaquli yana cewa allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada wa badla al-aish ba'da al-maut wa ladhata an-nadri wa fi wajhika wa shauqi ila liqa'ika min ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudilla yace ya allah ina roƙonka ka bani ar-ridha ba'da al-qada yadda da abinda ka hukunta bayan ka hukunta malamai suka ce wannan hadisi wannan addu'a tana nuna wato ta haqiqul imani ne tabbatar da imaninka aiki nagari aiki mai kyau shine yadda da kaddara kamar yadda suka fassara man amila amalan salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to wannan wurin da aka ce hayatan tayyiba suka ce shine wato yadda da kaddara da hukuncin Allah babu wanda yake rayuwa mai dadi kaman kuma da wanda ya yarda abinda Allah ya raba mushi in ba haka ba kunci zaka ji a zuciyarka ba dan kankani ba yace wannan haka ibnu rajab ya kawo wannan magana a cikin jami'ul ulumi wal hikam haka nan ibnu rajab har ila yau yana da littafi guda juz'i haka na sharhin wannan hadisin sharhu hadisi labbaika labbaika wanda na amsa maka ya na amsa maka wannan addu'a da tsayinta ibnu rajab ya yi sharhinta kuma ya ambaci wannan magana a cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam da haka sai yake cewa anan ya kara da wa shauqa ila liqa'ik min ghairi darra'in mudirra Allah ba tare da na gamu da darra cutarwa mudirra asalin darra'u shine fitina mudirra kuma mai cutarwa wato wadda ta yi min tasiri fitina ta yi tasiri a kaina fitina arziki ko talauci fitina lafiya ko rashinta shugabanci ko shahara ko dukiya ko wadata ko menene duka fitina ne amma ba kowanne ne ke cutar da mutum ba to ina roƙon Allah kar ka fitine ni da abin da ya cutar da ni wato wanda za ta sa na rasa lahirata shine cutarwa wala fitnatin mudilla ko kuma fitina za ta batar da ni ta sa na rabu da Allah wato wanda za ta hana ni kaiwa zuwa ga alkhairin da Allah ya tanadar ma bayinsa duk wannan yana ƙara kawo mana lafuzza ne da suka tabbata na wannan addu'a akwai lafuzzan masu tsayi in ka koma kitabud du'awat na al-Baihaqi zaka gansu abinda ake so shine mutum ya haddace Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada wa ridha al-aish ba'da al-maut wa ladhata an-nadhr fi wajhika wa shauqa ila liqa'ika min ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudilla sai kai ta karantawa ka samu wuri kai ta karantawa kana kirgawa an kai kafa 100 to zaka ji kaddace sai kai bacci da ka tashi zaka ji kaddace sai kuma ka samu yaran gidanka ka zo ku ta karantawa da su kana karantawa suna yi da karfi har ku iya cikin kowa ya dinga yi duk sanda ya samu a cikin tahiya ne a cikin addu'a da kake ne in kai nafila da tsakar dare ne duk sanda ka zo yin addu'a ka dinga yin wannan addu'a in ka kasa riƙe da larabci kai da yaran da ka iya duk ba laifi waza'ama annaha da'awatun kana yad'u biha annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan da yake yin tafadala ibnu ubayd yake cewa kuma addu'a ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin ta to anan abin da yake malaikin nuna mana shine wato a babin aqida akwai imani da waɗannan abubuwa na farko imani da yadda da kaddarar da Allah ya kaddara maka kaga dai hayyin bai bar magana akan kaddarar ba kenan sannan na biyu akwai rayuwa bayan mutuwa imani da rayuwa bayan mutuwa da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman Allah ya bashi rayuwa mai dadi kenan ya tabbata akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar wato ba yadda kafirai suke tsammani in hiya illa hayatul dunya na mutu wa na haya ba haka bane to sannan kuma meye zakai tanadar wa kanka dan ka samu rayuwa mai kyau bayan mutuwa shine aiki nagari amma fa aiki nagarin kadai bai isa har sai an yi addu'a ma ka kudirci akwai rayuwar bayan mutuwa sannan kai aiki nagari dan tanadi ma rayuwa bayan mutuwa sannan kai addu'a ga Allah ya azurta ka da samun rayuwa mai kyau bayan mutuwa sannan kuma akwai kallon fuskar Allah yana daga cikin neman da Allah zai mutane a lahira kallon fuskar sa kamar yadda Allah ne yake ba da labari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisai daban-daban cewa za ku ga Allah ubangijinku ranar alkiyama ba tare da kun yi turare ne ba sannan kuma da nuni zuwa ga tasirin fitina a rayuwar mutum fitina tana iya halakar da mutum tana iya daidaita shi abin da yake da fitina a nan shine duk abin da Allah zai jarabce ka da shi. Allah yana jarabtan mutane da ababe daban-daban, wasu da ababe wani blukum bi sharri wal khairi fitna, wasu da ababe wanda suke sharri, wasu kuma da ababe wanda suke alkhairi. Ma'ana kaman shugabanci, kaman ilimi, kaman dukiya, kaman sarauta, kaman shahara, karfin fada'aji, karfin jiki, karfin iko, waɗannan abubuwa da mutane suke gansa matsayin alkhairai, tarin dukiya, tarin ƴaƴa, an kana za malin wabani, tarin iyali, duka alkhairai ne. Kuma Allah na iya jarabtar ka da su. Ko kuma akasin haka, talauci, nunkufarci, rashin wayo, rashin dabara, rashin karfi, rauni, yunwa, fatara, rashin lafiya, rashin aminci, rashi ga sunan ta iri daban-daban, mutuwar ƴaƴa ko mutuwar iyali ko gaba da bakin ciki ko kiyayya ko ya zama ba a son ka a cikin mutane, duk wannan jarabawa Allah zai yi jarabta ka da su. To kar ka roki Allah kada wannan jarabawar mai kyan ko mara kyan ta zama sanadiyyar halakarka. Shine wato fitnatin darra a mudirra, ko kuma fitnatin mudilla, fitina wadda ita kuma ta halakar da kai. Galibi fitar da ke halakar da mutum ita ce wadda idan mutum ya shige ta kawai sai ya ga to bari ma ya daina yin wani abin kirki. Arziki na iya halakar da mutum, haka talauci na iya halakar da shi, wani ma hayyar ridda kaman hudubar da aka yi jiya, man dauda ya Allah ya saka mai alkhairi akan wasu musulmai da suke ridda saboda talauci. To fitina ce mudilla, mutum ya shiga talauci ya rasa yadda zai yi, sai ƴan ikkilisiya kuma su zo su ce ga magani, ga abinci, ga sutura, ga aikin yi, amma sai in ka yarda ka koma kirista. To wannan koma kirista da mutum zai yi fitina ce, babba halaka ce. Abin kuma ai Allah wadare ne shi, kuma abin musulmi ne mu tashi ka'in da na'in, muga cewa mun hana ƴan musulmai fadawa zuwa ga wannan mummunar ainihin wato fitina. Ko mutum ya fitinu da saban Allah, ko ya fitinu da sha'awa ta sabo, ko sha'awa ta zalunci, ko makamanta haka, duk waɗannan to ababen gujewa ne, ababen neman tsari ne, kuma ababe ne tabbatattu kenan. Shine abin da shi malam yake kawo mana anan a wannan ainihin wato fiqhu nashi na batu akan wato tabbatar da abin nan, tabbatar da kaddara da waɗannan abubuwan. Malam yace babu zikir kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Wannan kuma zai fara magana akan hadisan ganin Allah, hukuncin ganin Allah a duniya, da hukuncin ganin Allah a mafariki, da kuma hukuncin ganin Allah a lahira bayan an yi tashin alkiyama. Akwai littafi sukutun da guda na al-imamu ad-Darqutni, kitabur ru'ya, batu akan ganin Allah, ya kawo hadisai daban-daban akan mas'aloli mabambanta da suka shafi wannan. Sannan Ibn Taymiya shi ma ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafai mabambanta nashi, a cikin littafin alfawa'a alistiqama, wannan namu yayi wannan magana. Akwai littafai mabambanta, akwai sharhi da yamma hadisai daban-daban a cikin Majmu'ul Fatawa akan mas'ala, haka na Ibn Qayyim da sauransu. Babu laifi zamu ishara akan wasu daga cikin wuraren idan dama ta bayu insha Allah. Amma nan da ya fara mana da babi na farko da yace babu zikir kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama, ambatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, lalle ku ba za ku ga Allah ubangijin ku ba sai in kun mutu. Qala hadathana al-Hawti wa Amr ibn Usman wa Muhammad ibn Musaffa قالوا حدثنا بقية بن الوليد حدثنا بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تأكلوا إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتة ولا حجرا فإن ألبس عليكم فأعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعورة وأنكم لن تروا ربكم حتى تموت. يا سيدي كما نقول وتا رواية تكسب دجال مسيح الدجال ونن bakin kafiri shugaban kafirai da ra'ayi wanda zai zo a ƙarshen duniya ya zama fitina ga dukkan al'umma. Ya karbo wannan hadisi da hanyar malamansa guda uku da mun sha jin su, ga sunan Al-Hawqi da Amr ibn Usman, wanda muka ji hadisin sa ba da jima wannan ba yanzu nan, sai kuma Muhammad ibn Musaffa. Ya da su ku yace qalu, su ku sun ce haddathana Baqiyatu ibn al-Walid, malam Baqiya dan Walid ya ba mu hadisi daga Bujair ibn Sa'd, daga Khalid ibn Ma'dan cikin tabi'ai, daga Amr ibn al-Aswad, daga Junada ibn Abi Umayya, daga Ubada dan Samit kenan. Wadannan tabi'ai suka ce daga Ubada dan Samit, Ubada dan Samit yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala, manzon Allah yana cewa inni qad hadzartukum ad-dajjala, nayi muku tankiya na ja kunnan ku ba kadan ba akan dujal, hatta qad khashitu Allah ta'aqim, yace har na fara tsoron anya kun gane kuwa, saboda na ta bayani kad dai bayanin ma nayi yayi oba. Innal masiha ad-dajjala, ku sani shi dujal rajulun qasirun, wani mutum ne gajere, afhaja mai katin din cinyoyi, yana da babban jiki, yace adda'aja, sannan kuma wato yana da bakin ido shine adda'aja, ko kuma bakin jiki ga baki daya, yace a'awara, sannan kuma yana da harari garke, ba yi da ido mai kyau, mamsuhal aini, idan shi ya lalace, laysa binati'atin, ba wai idan yana zubar da ruwa ne yana ciwon ido ba, wala hajaran, kuma ba wai bushashe ne idan ya bushe ba, asa akwai idan da yana ciwo yana kwantsa, ko kuma idan da ya bushe haka babu komai, to ba haka bane nashi, a wurin ne shafaffe babu idan, dayan kuma ido ne harari garke. Fa in ulbisa alaikum, idan kun kasa gane shi duk da haka, duk da wannan bayanin ka ga dujal amma ka kasa gane dujal ne ko ba dujal ba, zai zo ce shi Allah ne, fa'lamu anna rabbakum tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar, Allah ba ido daya gare shi ba, wa annakum lan taru rabbakum hatta tamutu, kuma ba zai yi a ga Allah a duniya ba, to da ka ganin shi da aka yi a duniya ya nuna ba Allah bane, shine mahallin shahid na babin cewa lan taru rabbakum hatta tamutu, ba a ganin Allah a duniya, daga tunda har aka ganshi a duniya ba Allah bane. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da sahihi a cikin Kubra da Abubakar al-Ajuri a cikin Kitabu Shari'a, dukkan su ta hanyar wannan hanya zuwa ga Baqiyatu dan Walid, sun rawaito wannan hadisi da wannan ainihin wato lafazi ko kwatankwacin sa. Bari mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi hadisi na 438, haddathana Abu Umair wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.